Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshi da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma Niya FM da ma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. kamar kullum masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To yau 22 ga watan Yuni shekarar 2017 ita ma za mu yi game da cutar amo sanin jini, ko kuma sickle cell a turanci,
wanda kuma a ranar Litinin din da ta gabata 19 ga watan nan aka yi ranar tunawar da ita.
Musamman ma game da yadda ciwon yake wahalar da masu shi ba.
Ina da report ne na asibiti nawa, ita ma nata na sin ta taba rashin lafiya a wannan gwaje-gwajen, shi yasa ban je an gwaji.
Insha Allah, idan lokacin yayi zamu je, duka za a gwada, saboda kaga yanzu yanayi ya sauya, yana da kyau ayi saboda rayuwar ƴaƴanku domin inganta lafiyar su.
To sai kuma in ce muku Safina da Maryam, akwai fa kwalamar Ramadan, ko me zamu ji a ciki?
A yau a kitchen din namu zamu dafa nama akuya. So da yawa mutane dai yawanci sai dai a dafa nama na rago ko na sa ko kaza, kila ko kifi. To yau dai uwar gida so muke a dan tabo wani bangaren kuma daban.
Akwai kuma rahoto da ra'ayoyin mutane game da lamarin amsanin jini.
To zamu kuma tattauna da likita domin mu samu mu ba masu sauraro damar bugu mana waya su tambayi likita kila game da wasu abubuwa da suka shafi wannan abin, sannan kuma mun tambaye ku a shafin mu na Facebook da Twitter game da wannan lamari.
Sakon farko daga baban gida Yusuf na faɗa, yace hakika gwajin jini kafin yin aure abu ne mai matukar mahimmanci, duba da yanzu yadda cututtukan zamani suka yi wa al'umma katutu. Fatan mu dai a kodi yaushe Allah ya kare mu daga cututtukan zamani da mu da ƴaƴan mu baki daya.
Sai Abdullahi Laki Funtuwa yace wannan shine muhimmin matakin da ya kamata domin matsalar ciwon sikila. Ba za ka sani ba sai kana da mai ciwon a gidanka ko makotanka. Saboda haka gwaji na da muhimmanci sosai kafin aure. Da fatan in kunne ya ji jiki ya tsira.
Shi kuma Abdullahi Yusuf yace kwarai kuwa yau da gobe yana da matukar mahimmanci saboda samun kwanciyar hankalin iyaye har ma da ƴaƴan.
Sai Ibrahim Muhammad Malam yace kwarai da gaske akwai mahimmanci ko ba komai zai taimaka wajen rage wahala ga iyaye da kuma yaran da za a haifa.
Sai Dauda Umar Januhu yace salam yau da gobe shirin matasa. Hakika yau da gobe matakin gwajin jini tsakanin mace da namiji kafin aure wannan wata hanya ce ta kaucewa zargi da kuma tabbatar da lafiya ga ma'auratan. Ku tashi lafiya filin yau da gobe.
Sai Ishaq Garba Shanga yace tabbas hakika yana da muhimmanci a wani bangaren, sannan a wani bangaren rashin amfani shi shine ka san yanayin da zaka tsinci kanka kuma ka san wani irin magunguna zaka sha don samar wa kanka lafiya. Matsalar su kuma daya ce, akwai azaba ga mai fassara sirrin da Allah ya boye.
Sai Ashir Bala Muhammad yace assalamu alaikum yau da gobe, yin hakan yana da muhimmanci saboda kowane mutum zai so a ce ya haifi da mai isasshen lafiya.
Sai Alhaji Kabir Highlanders yace yau da gobe ai gwajin yana da kyau, domin yin hakan zai sa a gujewa haifar da ƴaƴa marasa lafiya da fatan zai zama doka a kasar mu.
Sai Rilwanu Sa'idu Gayari yace tabbijan hakika yau da gobe shirin matasa gwajin jini kafin yin aure ni a gani na bai da wani tasiri musamman ga mutanen mu na Afrika domin duk wanda aka gaya masa ko ya gano cewa yana dauke da wata cuta duk zaman ta rama hankalinsa ba zai taba kwantawa ba koda an sake yi masa gwajin jini an ce bai dauke da ita kaga kuwa sanarwa mutun cewa yana dauke da wata cuta zai iya haifar masa da hawan jini kaga kuwa yin haka ba wata riba ku sha ruwa lafiya
Sai Muhammad Salihu Kauran na Moda yace yau da gobe hakika wannan abu ne mai cike da muhimmanci idan aka yi la'akari da yadda ake samu haihuwar wasu yaya dauke da wannan cuta wanda hakan yakan samu asali ne daga yadda ma'auratan ba su yin gwajin jinin su kamin su aure kamata yi hukumomi su samar da doka da za ta tilasta yin wannan gwaji kamin aure
Sai Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Fatuskum tare da Minat Ibrahim suka ce inda aka san darajar goro to tanan ne ake masa ganye idan batun gwajin jini ne kafin aure mu kan anan jahar Yobe kuma mu ce Fatuskum gaskiya tunimi nisa saboda a halin yanzu haka idan babu takardar shaidar gwaji na asibiti to ba daura ma auren
Sai Husaina Abba Dambam yace kula da lafiya ilimi ba shakka daukar matakin yin gwaji kafin yin aure domin kare haifuwar ƴaƴa masu dauke da cutar sikila ko amsanin jini Abu ne mai matukar muhimmanci duba da yadda yara masu dauke da wannan cuta ke fama da rashin lafiya gami da shiga halin rai kokwai mutu kokwai fatan mu dai kungiyoyi masu zaman kansu da ire-iren kafafan yaɗa labarai za su dukufa wajen wayarwa al'umma kawunan su game da muhimmancin yin gwaji kafin aure sannan kuma su al'umma da fatan za su rika bawa ire-iren su hadin kai domin a gudu tare a tsira tare
sai Abubakar Abdullahi yace eh sosai ma kuwa saboda ni ma aikacin asibiti ne ina ganin illoli da kuma wahalar da yaran aka haifa da ma iyayen su ke wajen jinyin yaran kuma ba su cika tsawon kwana ba
sai Yakubu Muhammad yace yau da gobe tabbas zai rage tunda dai wannan ita ce kadai hanyar magance cutar dama Hausawa sun ce rigakafi yafi magani wa assalam ku huta lafiya ina gaje duk ma'aikatan ku baki daya
muna amsawa sai General Buhari Yahaya Guru yace salam yau da gobe tabbas gwaji kafin aure yana da muhimmanci sosai kuma ya kamata ya kasance abin a hukumance domin akwai mutanen da basu damu da gwajin ba Allah ya kyauta
Idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @bobomiji yace kwarai kuwa yana da kyau
sai @bukar salifu yace hakika yau da gobe gwajin jini kafin aure yana da matukar muhimmanci sosai da sosai ga ma'aurata kuma zai rage tunani
sai @ibrahim tsafatu yace tabbas wannan gwajin kafin aure yana da matukar amfani Allah ma yace kada ku saka kawunan ku a cikin halaka yau da gobe a sha ruwa lafiya
sai daga karshe @babba bajoga yace yau da gobe ai duk wanda ya san illar cutar sikila to ba zai ce a'a ba dan haka gwajin lafiya abu ne mai muhimmanci kafin ayi aure to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni yanzu bari mu bi wakilin Murtala Faruk Sanyinna dan mu ji rahoton da ya aika mana a ranar Litinin game da cutar ta sikila
tun a shekara ta 2008 ne aka soma bikin ranar cutar amosanin jini wato sikila ta duniya tare da makasudin fadakar da al'umma dangane da cutar sikila wacce ta dade tana addabar miliyoyin jama'a alƙaluma sun tabbatar da cewa cutar ta fi addabar jama'a a nahiyar Afrika inda ake haihuwar jarirai fiye da 1000 da wannan cutar ta sikila a kowace rana ta Allah yayin da kuma cutar take barazana sosai a wasu ƙasashe kamar Amurka da Saudi Arabia da India da Brazil da dai sauransu Hakan ya sa hukumomi a duk faɗin duniya suke amfani da wannan rana wajen fadakar da jama'a dangane da hanyoyin magance yaduwar cutar to sai dai a cewar kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Balarabe Shehu Kakale wanda kwararren likita ne ya ki da cutar na fuskantar kalubale a yankin arewacin Najeriya sakamakon sha'anin addini da al'ada
al'umma ya kamata su farga su gano cewa wannan ciwo fa ana iya kariya daga gare shi ciwo ne wanda ake gado amma idan akwai ilimi da sanin abinda mutum yake ciki ana iya kauce mashi musamman tun wurin aure shi ne sa muka ce wannan ya zama mataki na farko za a cigaba da matakai na tuntuba da jin shawarori na shugabanni na addini shugabanni na al'umma da na siyasa a ga ya za a fito tsari wanda al'umma ta yarda shi addinin mu ya yarda shi na koda a dinga awo kafin aure kuma ba awo wai na ciwo a musulun jin dai ba son muke a hada abubuwa awo kusan uku idan aka gani al'umma ta aminta da wannan mallamai suka nuna suka yi mana nuna mana hanya za mu yi tafiya har majalisa domin a ga ayin kudurin yin wani kira ku doka wadda za ta bai mutane dama ba wai doka da cewa ayi awo ba da ma kulawa da masu wannan ciwon
a jihar ta Sokoto dai wata kungiya mai zaman kanta ce ta matasa wato Productive Youth Development Initiative a turanci ita ce ta shugabanci bikin na bana tare da kaddamar da jakadodin fadakarwa akan cutar sikila har su 80 da ta horar. Dr. Awal Ahmad Musa shine shugaban kungiyar.
Mun ba da training wata 6 da suka wuce ga wasu matasa su 80. Muka ba su horaswa game da yanda za su a zamo jakadu waɗanda za su ba al'umma shawarwari game da bincike-binciken lahiya game da ciwon amosanin jini, ma'ana mahimmancin da adda mutum ya san genotype din shi, ya san kalan jinin shi ko sikila ne ko kuma in shi ba sikila bane shin yana iya ba ɗana rashin lahiyar sikila. To su wannan jakadu 80 da muka ba horaswa, mun sake kiran su wata 3 da suka wuce, muka sake ba su horaswa, kuma alhamdulillahi mun gamsu cewa duk inda suka tahi suna iya bada shawarwari, suna iya karantar da mutane a ainihin abinda ake nufi da cutar amosanin jini. Za a yi amfani da su su shiga sako na wannan jaha domin su zuwayar ma mutane al'umma kansu game da wannan rashin lahiya.
Tuni dai da wasu jihohin arewacin Najeriya suka yi doka akan yin gwaji ga ma'aurata kafin su yi aure, yayin da wasu jihohin suke a matakai daban-daban na samar da irin wannan dokar. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Shi ma wakilin mu Muhammad Salisu Rabi'u daga Kano ya jiyo mana ra'ayoyin mutanen gari game da zuwa gwajin rukunin jini musamman kafin a yi aure don gujewa haifar yara da wannan ciwo.
Sunana Yusuf Ibrahim.
Mallam Yusuf, kana da aure?
Ina da shi.
Kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Wato ina da report ne na asibiti nawa, ita ma nata na sani saboda an taba ta taba rashin lafiya a wannan gwaje-gwajen.
Kafin ku yi aure aka yi wannan?
Kafin aure ne.
Wannan shi yasa baka je an yi wannan gwajin ba?
Shi yasa ban je an gwaji ba, saboda na san ga yanayin nata jinin ni kuma ga yanayin nawa.
Sunana Fatima Ibrahim.
Kina da aure?
A'a.
Kina tunanin cewa lokacin da zaki aure da ke da mai gidanku za ku je asibiti domin gwajin ƙwayoyin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Insha Allah, idan lokacin yayi za mu je, duka za a gwada.
Me yasa kike tunanin ayi haka?
Saboda kaga yanzu yanayi ya sauya, yana da kyau ayi saboda rayuwar ƴaƴanku domin inganta lafiyarsu.
Rabi Labaran Ibrahim.
Kina da aure?
A'a.
Kina da tunanin cewa lokacin da zaki aure za ku je ke da wanda zaki aura a gwada ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell?
In aka yi hakan yana da daɗi, dan a ce an yi auren an tashi ba a gwada mutum ba, kaga za a zo a haifar da abin da babu ido, a ce an zo kai kana da sikilan ko shi namijin ba shi da shi, kaga za a tashi ana haifar yaro ɗaya wani da sikila wani babu shi, ko kuma gabaki ɗin kuna da sikila, ko kuma yanayin jininku na sikila group ɗinku ya kasance guda ɗaya, kaga aka tashi aka haifi yara za a samu matsala. Gwara ɗin dai a je a gwada, hakan ya fi sauki.
Sunana Abubakar Isa Gwale.
Kana da aure?
Na da aure.
Kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Kafin mai aure mun je amana da ni da ita.
Sunana Muhammad Faisal Bila.
Kana da aure?
A'a, ban da aure.
Shin kana tunanin lokacin da zaka yi aure ka dau budurwar da zaka aura kai da ita ku je asibiti domin a yi gwajin ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell?
Zan iya zuwa a yi gwajin saboda wato shawarwari da za a iya samu daga likita game da ko idan an samu ita tana da shi ko kuma ni, za a iya ba mu shawarwarin da za mu kiyaye su kuma mu rayu cikin ƙoshin lafiya ba tare da ana samun matsaloli ba. Saboda rashin zuwa gwajin zai iya ba da damar samun wahala kafin a magance matsala idan an same ta a gaba.
To idan aka je gwajin aka tara ita tana da shi, wani mataki za ka ɗauka?
Matakin da zan ɗauka shi ne zan ji daga bakin likita idan aurena da ita babu matsala. To babu za a iya yin auren, idan kuma sun ce akwai matsala sai yin hakura.
Abdullahi Salisu.
Kana da aure?
Ina da aure.
Kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Ban je an yi min ba, amma kuma muna da ƴaƴa kusan 3 ba kuma mai sikila a cikin su insha Allah.
Sunana Mansur Ridwan Muhammad.
Kana da aure?
A'a, ba ni da shi.
Kana tunanin lokacin da zaka yi aure ka dau budurwar da zaka aura kai da ita ku je asibiti domin a yi gwajin ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell?
Ra'ayina yana da wannan, ba ma iya kadai wannan ba, duka wani abu da ya kamata za a yi gwajin sa wanda zai ba mu zaman lafiya da matata.
Husain Muhammad Musa.
Kana da aure?
Ina da aure.
Kafin kai aure ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Ni ban je ba wallahi, kuma ina da ƴaƴa san kai 6, amma duk daga ciki ba wanda yake da wannan matsala.
Suna na Lubaba ta awal.
Kina da aure?
Ina da aure, mata aure ce.
Kafin ki aure, ki da wanda za ku aura kun je asibiti an muku gwajin cutar borin jini wanda ake kira sickle cell?
A'a, ban je ba, ba a taba yi mun ba.
Suna na Sunusi Garba Gwale.
Kana da aure?
Eh, kwarai ina da aure.
Kafin kai aure, ka dau iyalin da ka aura kun je kun yi gwajin cutar borin jini ko kuma sickle cell?
Eh, gaskiya ba a yi mun ba, amma kuma mata na ta farko muna da yaya goma da ita, sai na ƙara wani auren ba mai wannan gwajin ba. Su haka yanzu mun haifi yaya mai sikila, yau shekara 8 nake fama da ita, aƙalla mun kwanta su 45 a wasu Mallam Aminu Kano, duk sannan mun kwanta kuma sai an ƙara musu jini. Saboda haka ina ba da shawara nan gaba, duk wanda zai aure to lalle ya kamata ko ya zama doka ma lalle sai an yi gwajin wannan jini, saboda ka a samu irin wannan labarin. Ni na san irin wahalar da nake fama a yanzu ina, kuma ga ta da basira da ƙwaƙwalwa, amma duk sannan ta kwanta wallahi sai an ƙara musu jini.
Dai Ibrahim Muhammad.
Kina da aure?
Ban da aure.
Kina da tunanin cewa lokacin da zaki aure za ku je ke da wanda zaki aura a gwada ƙwayoyin cutar borin jini wanda ake cewa sickle cell?
Ina da niyi.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin.
To so, sai mu ce Allah Ubangijin kan ya ƙara mana lafiya. To yanzu yawa kai tsaye muna tare da likita Salihu Ibrahim Koifa, wanda kuma za mu yi magana da shi akan wannan al'amari, mu ji menene wannan abin da ake kare, ake kiyayewa don kar a samu mahaifuwar irin wannan yara da suke da wannan ciwo, kuma wanda suke da shi ya za a tarere su da sauransu. To sannan za mu ba masu sauraro dama kamar yadda muka ce su buga waya 1-2 dai haka, su ɗan yi tambaya mu dan ba su dama. Salamu alaikum. Alaikum likita.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barka da shigowa. Barka da shigowa. Ya Azumi.
Ya barka da kidela, alhamdulillah.
Tabarakallah. Alhamdulillah, doctor. To likita, wannan magana da muke ta amosanin jini ko kuma sickle cell a turance, me zaka dan yi mana shimfiɗa akai kafin mu shiga cikin shirin da kai?
Wato ciwon sikila ko kuma amosanin jini wato wani ciwo ne ya fi addabar wato bakaki. Haddaki ana
ya fi addabar wakace bakaki. Bakaki, oh, na ji laya ɗin rawa ne, yawa tuwon ji.
Bakaki, amma kuma ana samun wani nau'in sa a cikin Laraba ko kaso ƙasashen Indiya haka. Amma dai wato zafin kan ciwon an da samun shi a bakaki. Wato alƙalma sun nuna cewa yanzu haka akwai wato mutane miliyan 20 zuwa miliyan 25 wanda ke ɗauke da wannan ciwon, sannan kuma miliyan 12 zuwa miliyan 15 suna a ƙasar Afirka yamma, wato ga hamada ko daga hamada. Sannan kuma Najeriya, saboda yawan mu na jama'a na wato population, wato muna da yawan wato shi wannan ciwo, har ke ba sa alƙalma ba. Wato akwai kowace shekara a Afirka wato ta kudu da hamada ana haihuwar mutum 240,000 masu wannan ciwon.
To likita,
ne ke yana addaba yara kwarai gari, sannan kuma kashi 50 zuwa 80 na yara masu ciwon sikila ba za su kai shekara 5 ba, za su rasu. To ciwo ne, sannan kuma idan ciwo ne da ke idan an girma da shi yakan zo da wasu abubuwa da yawa, kamar ciwo na koda da sauransu, banda karancin jini da yake ana yawan samun tun jini, sannan ciwo na gabbai da sauransu da ana iya samun wannan ciwon koda da ciwon bugun jini stroke. To yana iya haddasawa ga yara. Wato a gaskiya lamari ma idan aka ga yaro na da ciwon stroke, wato ciwon na bugun jini, a ga mutum ya shanye gefe ɗaya, wato wanda za a fara dubawa shi ne shi sikila ne ko ba sikila ba.
Inda yaro
na cikin da ke jayon shi a yara manya su hawan jini da ciwon diabetes da wani ciwo daban, amma a yara da an ga yara suna da irin wannan matsala, to za a fara duba ko suna da ciwon sikila ko ba shi ko ba shi. To shi kuma ciwon sikila ciwo ne wanda ake gadon sa ake yi ba a ɗauka. Ya kasance wato mahaifa guda biyu, uwa da uba, suna ɗauke da ƙwayar ciwon kafin su iya baiwa yaransu. Sannan kuma yana yiwuwa iyaye suna da ƙwayar cutar, kuma kasance sun haifi yara 1-2-3 lafiya lau, sai can a ta wani dukiyar sikila. Saboda akwai abin da kamar a ce kan tsuntsai abin tsuntsai da kuma da kaddowa ta Allah. Saboda idan uwa tana da dauke da kwayar cutar ana ce da shi AS, uban kuma yana da dauke da kwayar cutar AS, to SS shi ne ciwon sikila kammalalle na IV. Kina da AS sunan ka kariya, wato kana dauke da ciwon, kana iya bar mu wani amma kai ba za ka ciwon ba. Wani ciwo ne wanda yake kofince ni?
Eh, mun gane eh. Muna jin ka eh.
Yawa wani ciwo ne wanda yake wato na muku bayani cewa ciwo ne da muka ga mutane.
Eh, to yawa da ban da sani.
Eh, me yasa ne yafi yawa a mutanen mu
baka
ga Larabawa?
Ina so ba ku tare da ciwon. Wato dalilin wannan ciwo iyayen mutanen da ancestors kenan ko saboda kariya daga malaria a lokacin ba maganin malaria ita ka san mutane a Africa so saboda kariya sai jiki yayi dabara saboda kare kashi daga sikila ko daga ciwon malaria sai ya fito da sikila jiki to shi wannan wanda ya kasance yana da AS kina da kariya daga malaria.
Daga malaria
ya amma wanda ya kasance yana da SS shi bai da kariya. Bai da kariya. Saboda shi wanda ke da AS ina da kariya daga malaria ba saboda da bari ta fita jinin shi sai da malaria zan gudu kwajin duk sai jiki kawai sai ya gaba da su yaje da su. To amma na SS to shi bai da kariya daga malaria to dalilin kenan aka samu malaria a yawanci wai aka samu ciwon
me AA fa
akan bakaken mutane me AA shine lafiya shi lau eh yau ta lafiya lau ana akwai AA genotype lafiya lau akwai SS shine sikila kamalalle wato me amfani jini kamalalle akwai AS shi bai yana da ciwon a cikin shi amma ba zai ciwon ba sai dai yana iya barwa ƴaƴansa sannan akwai a kuma wannan ciwo daban SC
SC
shi wannan SC SC a kusa a Africa a kusa a Nigeria to shi wannan kaifin ciwon shi bai yi kaifin SS ba amma shi ma nau'i ne na sikila yawa to kamar da bayani wannan ciwon gane shi ake daga uwa da uba dole sai daga uwa da uba suna da suna dauke da
ciwon yanzu likita misali a ƙarshe saboda yanayin lokaci zamu baka kamar minti ɗaya kila ka dan gaya mana shin menene abin yi domin wayar da kan mutane misali da ake magana misali a taken bana da aka yi na magana
kuma shi bai da wani rigakafi da ake yawa
ko warkewa ko rigakafi a cikin minti ɗaya zaka iya gaya mana wani abu a matsayinka na likita
eh gaskiya babban abu wato za a iya yi a wato ai kariya shine ai goji ka sai aure ai goji wato mara ta guda biyu ko ne a mishi goji a tabbatar ba kariya bane ba su fitra AS bane so it's not AS or one AS ne ba za su aure ba saboda za su samu sikila sai dai AS na iya auren ne AA amma me AS ba zai aure ne SS ba kuma ba zai aure irin shi mai AS ba saboda suna samu ƴaƴa masu sikila
eh to wato dai wato dai babban hanyar kariya shine a gwada juna a aure kafin aure
eh amma kai kana ganin suke ci gaba kamar turai ko ba ai ba ko a ciki ya akwai ciki duk cikin da ake ana
suna gwada eh ai likita saboda lokaci dole anan zamu tsaya saboda lokaci
a sharwa lafiya
gode kware da ka samu lokaci
gode
wadalla to yanzu kuwa bari mu je mu ji yaya ko kwalama
wayo Allah duwo duwo
assalamu alaikum yan uwana mata barkanku da warhaka kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga nan Katsina a yau a kitchen din namu zamu dafa nama akuya so da yawa mutane dai yawanci sai dai a dafa nama na rago ko na sa ko kaza kila ko kifi to yau dai uwar gida so muke a dan tabo wani bangaren kuma daban to yau naman dan akuya zamu wasu sukan kira shi da naman karamar dabba mutane da yawa haka sukan kira naman dan akuya ana kira shi da naman karamar dabba to yau a kitchen din namu abinda zamu yi kenan daga farko dai uwar gida za ta tanaji naman ta na karamar dabba ko in ce naman akuya in san samu ne uwar gida ta nemi irin wannan naman akuya nan da ake babbakawa tare da fatar shi idan kuma bata samu wannan ba tana iya amfani da wanda bai da fatan jikin shi, amma mai fata zai dan fi dadi. Amma in ba ta so, tana iya amfani da wancan. So da yawa wasu mata riba san nama akuyan saboda sai su rika cewa yana da wari haka ba dadi, to amma idan ya samu gyara ba abin da bai cuwa. To daga farko dai uwar gida idan ta samu naman nan nata na karamar dabba, in mai babbakakken ta samu, in kuma wanda ba babbakakken ba, duk daya sai ta zo da abinta, sai ta tanaji da tumaturi isasshe, ya danganta ga yawan abin da za ta yi da naman. Idan ta samu isasshe tumaturin nan da albasa da kuma alayyahu da gyaɗan miya da kakka da dakakken kurkur da maginta da manja, to in uwar gida ta tanaji wa'innan kayan, sannan in ta dawo gida za ta yanka tumaturinta ta fara ɗauraye shi ta matsa wannan ruwan da ke ciki saboda tsami, ko in ta yanka wajen ɗaurayewa can duk tana iya cire wannan abin nan ƴaƴan tumaturin nan da ruwan nan da ke cikin shi. Sai ta yanyanka tumaturinta ta aje shi gefe, albasan ma ta fere ta ta yanyanka ta ta aje ta gefe. Sannan shi wannan alayyahun nata za ta wanke shi, sannan sai ta tsitsige shi, shi ma a nan gurin ba yanka shi za ta yi, shi tsitsige wannan ganye za ta, shi ma ta tara shi gefe ta aje. To idan uwar gida ta tashi, in ba ta son warin wannan nama akuyan nan, tana iya ta fara dora shi kan wuta ta sanya mishi da kakkar gyaɗan miyan nan, sai ta zuba ta dan sa mai ruwa ta dan tafasa shi. Idan ya tafasu sai ta tsame shi, sai ta zubar da wannan ruwa. Kin ga ta rage ma uwar gida, ta rage ma wannan nama akuya ko karamar dabba wari. Idan kuma bata damu ba, tana iya barin shi haka nan. To in uwar gida ta tashi ta dora tukunyarta, sai ta zuba manja. Idan ta sa manja, sannan sai ta kawo albasa ta sa. In manjan ya fara zafi, sai ta kawo wannan naman karamar dabba ta zuba a ciki. Idan tafasasshen ne, in ta zuba shi ba zai dade ba, sannan za ta yi haɗe-haɗen da za ta yi. Amma idan bata tafasa shi ba, haka nan za ta sa shi. To idan ta zuba shi a lokacin, tana yi tana motsawa, ta ɗan ba shi kamar minti biyar, sannan sai ta sanya magi da dakakken gyaɗan miya da dakakken kurkur. Sai ta rufe, sai ta rage wuta, zai ta ɗan dahuwa na ɗan tsatso ruwan shi da kanshi. Tukuna ba maganar sa ruwa a wannan gurin, wajen san wannan ba maganar sa ruwa. Idan ta yi wannan ya ɗan dahu haka, sai ta buɗe tukunyarta, sai ta kawo wannan tumaturi da ta yanka da albasa, ta raba su biyu, sai ta fara sanya tumatur rabi, albasar rabi. Sannan idan ta sanya, sai ta kawo ungurnu ta sanya a ciki saboda tsami na tumatur. Idan ta yi wannan, sai ta rufe tukunyarta, idan ya ƙara dahuwa ta bashi lokaci, sannan daga ƙarshe sai ta kawo wannan sauran albasan nan da sauran tumaturin nan da wannan alayyahu da ta tsitsige, sai ta maida ta zuba abinta a ciki. Abinda bai ji ba, idan ta dandana sai ta ƙara. Za ta ga da kanta wannan nama ya dahu, kuma ga tumaturin nan da tattasai gwanin kyau a ciki da wannan ganye ana gani. In uwar gida ta gama, idan tana so tana iya ci da farar shinkafa ko da tuwon shinkafa ko ma da iba. To a sha ruwa lafiya.
Awar fituwa amma an sha ruwa ba. Karajiya ce a karkata hula.
Kuna ji ga wani Murtala magaji babura yace hakika yau da gobe wannan shirin naku yana da matukar muhimmanci domin zai ƙara wayar da kan al'umma wajen daina tunanin cewar aljanu ne silar wannan ciwon.
To da mana tunanin haka?
Eh, kin san ai wani lokaci mutanen mu ba duka ba dai, amma mafi yawanci in bamu gane yau ciwo ba yake da mutai aljanu, kin kaman daji ai da kin san sai a ce maka irin sankara din ne, a ce wani aljanu ne dan karami ne wata kibiya ya haka. Allah ya halaye ka kafa to fitsari da
dai Allah dai kyauta mutane dai kuma su adage aje ayi gwajin nan kar dai soyayya.
In kun lura masu yawancin masu sauraron mu sun yi magana kan a sa shi a hukumance cewa a dinga yin gwajin nan kafin aure.
Wato a wannan magana da kike kin dai wata magana tana da muhimmanci, kika ce ka soyayya ne,
soyayya ya hana mutum ya ce saboda soyayya ya kace dole
zaka aura ba ka ai ba ba zani
kar da
wannan wahala kuma
saboda idan aka yi ai soyayya na kiyayya take kuma
za ku yi ta wahala ma ina ma kuke da lokacin soyayya kuna ta wahala da su
kuna su ce yaran
saboda haka abin da ya kamata kenan don haka a dage sannan da fatan duk an ji bayanan likita ko saboda likita yayi bayani yanda ya kamata wanda kuma an ji in kunni ya ji Bahaushe ce gangan jiki ta tsira
haka ne
eh yanzu kan kun san dole mu tattare ina mu ina mu saboda lokaci yana hararren mu ko
da mamar dem dai yake cewa ya dubi jiki zan je samu ri ne dan kwanta
to yanzu a madadin ne kwanciya
Maryam Bashir Bagaji Finata Sodengi
sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Sidrak sai Ibrahim Jermal ya hada mu da ku a Facebook Live ni Usman Ahmad dake cewa mu zama lafiya wasan koko ba ta mance ba wasan ne na motsa jike dukkan su ba ta share ba